sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makili. An kwashe duk mata da yara da tsofaffi daga ma'aikatar sarrafa karafi a Mariupol da dakarun Russia suka yi wa ƙawanya, a cewar wakiliyar muryar Amurka a Kyiv, Ann Shernikova. Ma'aikatar karafin ta Azovstal da aka gina a zamanin tarayyar Soviet ita ce dandali na ƙarshe a Mariupol da sojojin Ukraine suka kiba da kai ga dukkan yunkurin da Russia ta yi na kwace bangalorin gabashi da kudancin Ukraine a yakin da aka kwashe makonni goma ana gwamzawa, a cewar rahotannin Reuters. Mataimakin Prime Minister Ukraine Irina Vershok ya rubuta a manhajar sakonnin Telegram cewa an kammala aikin ceto a wannan bangare na Mariupol. Sai dai Majalisar Ɗinkin Duniya da ta jagoranci aikin tare da Red Cross bata riga ta tabbatar da kammala aikin ba. Batun dangantakar kasuwanci da tsaron yanki da kuma mamayar da Russia ta kai wa Ukraine su ne kan gaba a lokacin da shugaban Amurka Joe Biden zai amshi bakoncin shugabannin kungiyar kasashen kudancin Asiya ko kuma ASEAN a taron su na ranar 12 da 13 ga watan Mayu. Shugabannin kasashen ASEAN guda 8 a cikin 10 ne za su halarci taron kolin na musamman. Shugabannin da ba za su samu halartar taron ba sun hada ne da Rodrigo Duterte na kasar Philippines, wanda mulkinsa ke karewa a watan Yuni, da kuma shugaban gwamnatin soja na kasar Myanmar Min Aung Hlaing, wanda kungiyar ASEAN ta cire shi a matsayin jan kunne da ba sabon ba. Duk da yake ba a sa ran taron zai samar da wani muhimmin al'amari, masu lura da al'amura sun ce kwanaki biyu da Biden zai karbi bakoncin waɗannan shugabannin yayin da ake gwamza fada a Ukraine alama ce da ke sake tabbatar da cewar har yanzu yankin Indo-Pacific shine babban abin da Washington ta sa a gaba. Biden zai ci gaba da ziyararsa zuwa biranen Seoul da Tokyo don gudanar da taron Quad a ƙarshen wannan wata. Daraktan hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA William Burns ya faɗa a jiya Asabar cewa China tana sanya ido sosai akan yaƙin da Russia ke yi a Ukraine, kada ya ce hakan na shafar lissafinta akan Taiwan, ƙasar tsibiri mai mulkin kanta da China take ikirarin nata ne. Da yake jawabi a wurin wani taron jaridar Financial Times, Burns ya ce gwamnatin China ta damu matuƙa da yadda Ukraine ta nuna jajircewa ga mamayar da Russia ta kai mata da kuma matsalar tattalin arzikin da Russia ke fuskanta. Burns ya ce yana ganin shugabannin China suna taka tsantsan sosai akan waɗannan abubuwa na damuwa da kuma munanan tasirin tattalin arziki da duk yunkurinta na neman kwace ikon Taiwan zai haifar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Taliban ta sanar a jiya Asabar cewa za a wajabta wa mata Afghanistan su lullube daga kansu har zuwa kafafunsu idan za su shiga cikin jama'a, wanda mataki na baya-baya na rashin mutunta 'yancin mata da kungiyar mai tsaurin kishin Islama ta ɗauka a cikin watanni 9 da ta koma kan ƙargar mulki. Shugaban Taliban Hibatullah Akhundzada shi ne ya sanya hannu a kan wannan doka, inda ya buƙaci matan Afghanistan su yi biyayya ga dokar, a cewar ma'aikatar ƙarfafa nagarta da yaƙi da ayyukan saɓo, yayin da take ƙarin bayani a wurin wani taron manema labarai a birnin Kabul. Ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa cewa mai kula da mace kamar mahaifinta ko dan uwanta ko kuma mijinta za a musu gargaɗi kafin a ɗaure su na tsawon kwanaki 3 idan matan ba su rufe huskokinsu ba a wajen gida. A ƙarshe, a jiya Asabar, tsohon shugaban ƙasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ya ƙaddamar da yaƙin neman zaɓensa na neman sabon wa'adi na shugaban ƙasa, inda ya sha alwashin sake gina ƙasar Brazil bayan abin da ya kira gwamnatin rashin gaskiya da aikata laifuka ta shugaba Jair Bolsonaro ta masu ra'ayin mazanjiya. Ƙaddamar da yaƙin neman zaɓe shi ne mataki na ƙarshe na gagarumin sake dawowar siyasar Lula shekaru 4 bayan da aka ɗaure ɗan sassaucin ra'ayin mai shekaru 76 a kurkuku bisa zargin cin hanci da rashawa. A shirye muke mu yi aiki tukuru ba kawai don cin zaɓe a ranar 2 ga watan Oktoba ba, har ma don sake ginawa da kuma sauya fasalin Brazil wanda shi ne ya fi wahala, in ji mai kwarjinin tsohon ma'aikacin ƙarafe da ya rikide zama ɗan siyasa, yana faɗa wa taron gangami a Sao Paulo.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA muna shiri na 59 daga kasar Niger, inda shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto yake jagorantar shirin. Yanzu zan miƙa ku ga Aliyu domin ci gaban shirin.
Sha'anin matasa ana magana galibi ya fita alaka da harkar tattalin arziki, rashin aikin yi kamar da ta faɗa, rashin abin yi, an yi karatu ba aiki, duk ƙasashen mu na Afirka suna fama da wannan matsala na rashin aikin yi. Kana ganin yawan dogaro da neman aiki kawai daga wurin gwamnati yana da tasiri ga rashin aikin, domin gwamnati tana da takaitattun iyakan ayyukan da za ta iya bayar da rashin ma'aikatu ko masana'antu masu zaman kansu da kamfanin da za su iya ɗaukar matasa aiki. Magana ta farko kenan. Magana ta biyu, duk da cewa matasan suna cikin wannan wahala da ƙalubale, magana tashin hankalin da muke yi kila su wanda suke aikata ya fi alaƙa da harkokin siyasa, kamar dan adawa ya tura yara su je su yi bananan su yi can, wannan jam'iyya ta sa yaransa su je su kai wancan hari, maimakon irin tashin hankalin da yake magana wanda ake can wajajen kan iyakokin Niger su Tilaberi su Difa da sauransu. So kana ganin cewa akwai yawan dogaro kan gwamnati na samar wa matasa abinda za su yi, maimakon a nemi wasu hanyoyi na daban da za su samu abi, ko su yi noma, ko su yi sana'a, ko su yi kasuwanci, ko su yi wani abu?
Yauwa, alhaji, yanzu kun ga bisa wannan tambaya ta dogaro ga gwamnati. Ƙungiyarmu ta matasa ba ta ma yarda ba da dogara bisa abin da gwamnati yake badawa ko yake yi da, saboda babu gwamnatin da ta ishi kanta har ta wadatar da wasu. Shi yasa muke ganin cikin gabatarwa na kaman rage wani abu tun da ba cikin fannin bane. Yau ni shugaba ne na wata makaranta, babban makaranta da take koya aiki 10 na hannu. Ni ne director general, kuma da muka bude makarantar nan zan ga muku a gaggauce, babu dalar gwamnati ko guda, babu dalar kungiya ko guda, wallahi tallahi abunda muke da ne namu ba ta hanyar wani dan siyasa ba, abunda Allah hore mu ne sama ga miliyan 800 muka sa dan mu taimaka ma gwamnati wajen horar da matasa don su zama matasa nagari, domin kiyaye irin halin da matasa suke ciki a
yau. Aika mai nasara, ma'aikaciyar kungiya Farm Action and Development, kungiya ce mai zaman kanta tana ayyuka don ta kwato ba mata da matasa 'yancin su.
Me ana kira ayi bayan wannan tashin hankali, me yake janyo shi?
Bisa ga wanga al'amari da muke fuskanta a nan ƙasar Niger, ina cewa matasa kamar yadda malaman malamin na kusana ya faɗi, akwai rashin
aiki,
akwai talauci, kuma al'ummomi talauci ya musu yawa. Ina babu abun yi sai su yi kokari su gani wace hanya za su bi don su samu ko abu da za ka yi ma iyalin. Akwai kuma da mun kai lissafi, mun kai nazari, mun ka gani a wurin matasa wata ran dan ka kare iyalinka sai ka bi wa'annan 'yan ta'adda, tunda in kana cikin su babu yanda za a yi su taɓa naka. Kenan da yawan matasa suna bin bayansu don dai su kare rayukansu kuma su kare rayukan iyalinsu. A bayan wannan kuma akwai yawace-yawacen bindigogi. Hanyoyinmu tsarewa hanyoyi gaskiya sai an ƙara jibata, tunda a nan Niger bindigogi shigowa ɗaya suka suna shiga su huta yanda sun kaga dama a soji yawa. Akwai lokacin da sevre ana kama bindigogin mai a soji yawa, sai ku ga yaro ƙarami. Mun yi wani taro da matasa imanin shekara 14 a mutanen nan da yawa sun san bindiga jihar Abala da Sanam da mun kai aiki tare da su, da yawa mata da maza duka, duk wanda an ka tambaya ce na taɓa ganin bindiga, na gani ga wana ko na gani ga ubana, ina ya fito da ita, tunda ba ai ba soja ba ne, ba aikin shi ba ne, kun gani ko?
Mun gode ƙwarai da gaske.
Akwai kuma wata matsala babba. Yanzu kowa cikin garurukan nan sursu jihar Filibe, al'umma ko ta ga mutum da take shakkun shi yana cikin ta'adda ba ta ba da labari. Ba su ba da labari tunda sojawan ma an ba su labari, ba su mazan ɗaukan matakai, dami ba su ɗaukan matakai, tunda su harka da ake cewa iyararshi baka yin wani abu sai kai kira sama ka hadi in ka hadi kamin kuma a baka izini abu ya ci ya cinye ko ko wata matsala babba ko salula ka dauka kai kira wani babba nan ga soje kace ah gashi gashi sun shigo tsakanin hira kai da shi ne amma sai ka gani kwana biyu su yan ta'addan nan sun komo mun ji labari kai ka sai ka kona mana asiri yaya su yan ta'addan sun kai sun kasan da kai ka sai ka fadi mu yan kungiya ne yan ONG ne muna formation muna komi a duk lokacin da mun ka tai muka tara mutane tunda ni press ni da kaina nan da nake garuruwan duka na tilbeer na yawon su tondi queen di ayor duka na tai in muna taro kullu ana jan hankalinmu abinda zai hutawa da bakin ku kusane shi tunda duk cikin taron nan baka san kowa awwa ba a duk lokacin da an kai taro suna da mutunan su
to wai tambaya da nake so ku yi kokari ku an samu shine kamar da muka ce akwai nau'i na masu master shankar da kowa yana da wani buri da yasa a gaban shi akwai wata bukata da yake so ya cimma yanzu na san a Najeriya da kuma kan wasu iyakokin Niger akwai yan ta'adda da muka sani masu yaƙe-yaƙe saboda aƙidar musulunci da sunan Islam kamar da malamin can ya faɗa amma yau kuma an zo an shiga wani hali na mutane suna satar mutane don samu kuɗi masu mankudai yawa kuma sai a kama mutum a ce a kama miliyan 100, miliyan 200 dai da haka ma har biliyan so kuma ana biya kuma masu biyan kuɗin nan ba gwamnati take biya mutane ne da iyalansu suke sani yadda za su samu kuɗaɗen nan su yi abin nan ashe wannan saurin biya don a ceci rayukan 'yan uwa ba tana ƙarfafa cigaban wannan al'amari na satar mutane ba alal misali
kamar cikin masu yaƙin ga akwai masu yaƙi saboda musulunci yanda suke ci akwai kuma bandi
su ne mutane
dabban akwai bambancin su
tunda
yanzu masu aikin nan masu yaƙi saboda musulunci su ba su tarayya kamar suna da ƙa'idodinsu da suke bi ba su tarayya banza-banza ba su kashewa
amma kamar yawon da kika yi a tilabiyari me kika gano a dalilin tashi-tashi hankalin da ke baro a tilabiyari
ni cika kan ne bangi ne talauci kaɗai ne
to yawa na masu satar mutane
masu satar mu kawai talauci ne
amma ba an ce akwai yan ta'adda ƙasashe irin su Mali da Algeria da Libya da Nigeria da suke tsallakowa ba su shigo su yi irin wannan abubuwa a wuraren
to fi sabila a ƙetare ban sani ba ni duk yawoci na bai kira da tilbiyar
to shikenan to hajiya bari ma sake duk za mu sake ba ku dama ba amma bari mu ba mutane farko mu je ra'ayinsu to bismillah ba gaba ta
salamu alaikum
alaikum salam
ni ne alaikum
alaikum sai ku me ta ka fi mutane abubuwan da ke jan wannan al'amura
ko madalla shi dai tashin hankali yana tare da
zan ka ce ba wanda ke zo
ka zo mu fa ka fadi dan mi da babu
haka
eh hakika da babu tunda a da din ana kwatanta adalci
magana da
ana kwatanta makaranta mutane suna da aiki sai yanzu mun washi gari mahi yawa jama'a wanda suka yi makarantar ba bai wasu ba su da hanyar talauci rashin aiki ya ka wanga tunda duk wani abu in ya zo sai ya hau bisa wannan talaucin na mutane na matasa sai ya hau bisa rashin aikinsu sai ya rawan hakika in an ɗauki tashin hankali na cikin ƙasa na zamantakewa shi rashin adalci ne iko babu adalci ƙa'idancin gwamnati dan me ake dogara a mutane ba su dogara da gwamnati amma wajibi ne bisa gwamnati wanda bai iya ba aiki yayi tsari da sa samu wani aiki wajibi ne duk yana cikin tsarin mulkin ƙasa da kasashe zancen da honorable yayi duka dai zancen ɗaya ne na matasa ne ba su da aiki babu makaranta kuma mutane ne sai an samu kuɗi dole su yi tsari duka babban matsalar tamu ita ce wannan babu adalci na kashe wuta wadda ta taso tsakanin makiyaya da manoma babu adalci a yadda za sa a yi umfani ƙasashen namu ai ba talauci ba gare mu muna da arziki amma arzikin wasu sun maida shi nasu sun maida siyasa kasuwanci kana siyasa don kai arziki ba ruwanka da jama'a in ka zo kai iko a handa ne kudin ƙasa babu ruwansu kamfanin ma a wani lokaci a nan ƙasanmu ƙasar kanta tana da kamfani fiye da a kwana a tashi yau kamfanin na ƙasa nawa akwai tsari da ake yi na aiki duk ins company ya zo ga tsarin da ya kamata gwamnatin baya cin hanci ya zo ya yi katutu sai ka san wani tunda mai neman aiki dama bai da kuɗin da zai ci hanci sai ka san wani in baka san wani ba to ba da zakai kenan tsarin na ƙasa zama kamar dinasti in abu ya zama kamar dinasti kenan sai ka sani wanda bai san kowa ba mahi yawa ƙiyan talakawan wa zai ɗarme musu gingisi ba zancen cecanta ba ne zancen wakar sani ne zancen rishin adalci ne aka shuka kuma sai aka washi gari ƙasashen namu arziki
kana jin wasu daga cikin dalilan da ka gabatar su ne suke sa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu sace-sace mutane suke samun sauƙin samun yara matasa almisali su shiga cikinsu domin su yi aiki tare da su?
Eh haƙiƙa matashi gashi bai da aikin yi ashe ma ƙauye bai da aikin yi ga nan a ƙauye akwai shekaru wanda shekarun aro ne. In an kakkai wannan a ƙauye a birni ba matsala a ƙauye in kakkai wannan shekarun baka da arme ka zama abin dariya. To wanda ya zama abin dariya Hausa suke cewa in mutum ruwa na shi in cinye shi in ka meka mai takobi kama ake abin ji ba abin da kama. Kenan haƙiƙa shi yake sawa ba su da aiki sai talauci sai fatara su kuma wannan ai dama don sun gane su ne in sun zo sai su ba yaron da bai san dala 100 ba a kuɗin mu nan sai su zo su ce za mu baka jika 200 da sun bashi amsa yake mana. Kenan dama babban yaƙi da ta'addanci shine adalci a shibka adalci in an shibka adalci haƙiƙa ba a samu ba wanda za su bi su dan misali yanzu wannan wanda suke ta'addanci za ka samu mutum a birni da gida mai kyau da mace mai kyau da mota da kyau ya turare su ne ba zai turare su ba wanda ya turare su wanda yake cikin matsala kuma yana tsammanin za su iya huta shi kuma kuɗin su ke ba suna da alaƙa da masu fataucin ayoyi da masu fataucin makamai dama alaƙa ke da kwai ku ba mu kuɗi mu mu kare ɗan fatauci su ba su kuɗi su kuma su sayi kayan da za su yi ta'addanci su kuma su kare.
To madalla bari in fara ma da tambaya kafin ka fara magana abin da kake kai magana malaman nan ta yi magana dazu na cewa koda hukuma tana son ta yi wani abu ba ta da mutanen da ke ba da labarai na ainihin mutane an ce da dan gari akan ci gari mutanen da ke fama da waɗannan tashin hankali din akan yi zargin cewa ko dai kamar da yake wasu daga cikin wannan wuraren suke su za su ba da labarin abin da ke wurin da shanun da ke wurin da duke da ke wurin da sauransu kuma kasan an sha ba da rahotannin makamu su sarakuna na sanya Najeriya cewa suna da hannu suna aiki tare da waɗannan 'yan sace-sacen mutane din. So kana ganin cewa ita kanta al'umma ta farar hula ba gwamnati ba ba soja ba ba kowa ba su ma ba sa yin abin da ya kamata su yi don taimaka a kashe wannan wutar rikicin tashi-tashi hankulan nan.
Okay, salamu alaikum. Sunana Alkasum Abdurrahman, don kuni mai ma'aikacin kungiyoyi ne na ƙasa da ƙasa kuma mai zaman kaina. Zan ba da amsa basu tambayar da kai kafin in dawo baya kaɗan. So, na ɗaya dai abin da ya kamata a sani business ce. Inda ko business ce, akwai kuɗi maƙudai suna yawo ciki. To, wani abu ne wanda ke da wahala. Misali, idan mai kwarmata ma gwamnati bayani ko soja bayanai. Idan ya kwarmata ko bai samun wani abu ko kuma yana dan samun wanda bai kai kawo ba idan su wa'ancan in ka kwarmata musu bayanai kana samun dubban daloli ko wani abu irin haka to wani abu ne wanda ke da wahala in ka dauki duka yakin da aka yi kasashe na ta'addanci ko yaki ma na rashin gaskiya irin kamar America a Iraki ko Afghanistan ko sauransu zaka ga GIS da suke zuwa ko mutanen CIA in suka zo za su zo da kuɗi mararan wannan kuɗi mararan suna amfani da su wajen samun bayanai da wani sauran su. Allah ya taimake ni cikin duka ƙasashen da ake magana ko Mali ko Niger ko Burkina Faso ko Nigeria Allah ya sa na yi aiki cikin ƙasashen kuma cikin yankunan da ake fama da wannan abu
Da waɗannan bayanai na Al-Qasim Abdulrahman za mu dakata a yau. Sai makon gobe za a ji cigaban bayanan a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ɗaukacin mahalarta zauren da abokin aiki na Yusuf Abdullahi da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda ake sallama da ku. Mu huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin dake haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Shirin mu na rayuwar birni yau muna tare da wani malami ne. Ko zaka gabatar da kanka?
Sunana Muhammadu Indimi.
Ana cewa Alhaji Muhammadu Indimi, Alhaji Muhammadu Indimi. Shin kai mutumin jihar Maiduguri ne ko daga ina aka fito?
Baba na su suka kafa Maiduguri lokacin suna kukawa, amma ainihin sa daga Gezawa suka zo da mahaifin shi lokacin babu Maiduguri. Amma ba Maiduguri lokacin suka je kukawa nan suke zo ne suka yi suna, to shine aka ce to a zo a kafa Maiduguri. Da yake background din shi na Kano ne, sai aka ce to shi ya je ya kafa anguwar Hausawa, Hausari kenan. Su suka zo suka kafa, ni dan Hausari ne. Amma komin shi ba za ka ce shi Bahaushe ne ba, a typical Bababare.
To wasu kuma suna danganta ka, menene alaƙarka da jihar Gombe?
Ƙauna da zumunci, saboda Abubakar Hashidu Allah ji kanshi da sarkin Gombe Shehu Abubakar, shine alaƙata da Gombe. Shi sa Gombe take second home a wurina.
To gashi nan a jihar Maiduguri in ka duba kusan tsawon shekaru masu yawa ana ta samun matsaloli na waɗannan rikice-rikice da suke ta faruwa na rashin tsaro a wannan jiha. Wasu masana da dama suna danganta wannan abun da rashin aikin yi na matasa da kuma rashin ilimi sakasa abu ko muhimmancin ilimi da wannan. Kamar yaya kai kake kallon waɗannan abubuwa?
Wallahi abu ne mai sauki, jarrabawa ce daga Allah. Saboda haka za mu koma gare shi mu roƙe shi, inda akwai laifin da muka yi masa ya jarrabe mu da wannan, to sai mu nemi yafiya a wurin shi.
Ka mai da hankali ta harkar ɓangaren ilimi, to me baka sha'awa ko kuma ya mai da hankalinka ta wannan ɓangare sosai?
Eto, ka san kamar yadda na gaya maka, lokacin da na tashi iyayena ba su da halin da za su sani a makaranta, shi yasa ban samu opportunity wanda ma zai taimaka min ya koya min yadda zan rubuta sunana ba. Kamar yadda ka ce, ya gwagwarmaya gwagwarmaya ta sa dole survival. Ina ji mutane suna magana da Turanci, ina paying attention, da haka na koya. Kuma ina ganin yadda mutane suke karatu da rubutu, da haka na koya. Ba su san ma cewa ni ina sauraron su ba, shi yasa na san abin nan yana da amfani. Yanzu haka akwai sabuwar makaranta da na bude ta Qur'ani, yara ƙanana. Za ka ga yaro ƙanƙani mai shekara 6 zai tashi ya karanta maka Baƙara da tsakiyar Qur'ani, sai kai kuka. Yanzu muna nan muna fada da wannan wurin, yanzu suna primary school, muna gina musu junior secondary da senior secondary.
Ita wannan makaranta a ina take?
Tana nan a Maiduguri, tana kallon gidana, saboda ina sha'awa in shiga in ga me suke yi.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya.
To a gaida Malam Sale. Ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.